akwai korafe-korafe da yawa da suka taso akan yadda kuke karbe kayayyakin abinci, su shinkafa, su mangyada har ya zuwa motoci. To yaya kuke karban waɗannan kayayyaki ne? Kuma a ina kuke karba?
Ni na fi so a yi amfani da kalman kamawa. To mukan kama ne abinda aka shigo da ita wanda ba a kai ka'ida ba. Wata doka da ta kafa hukumar custom wanda an fi sani da suna Customs and Excise Management Act ta nuna ma kowa wanda yake so ya shigar da misali kayaki daga waje su bi dokan tarif. Wata abinda dokan kasa ta aje ta nuna ga yanda za a shigar da wannan, ga yanda za a shigar da wancan, wannan kuma doka ta hana. To inda mutum ya shigar da abinda doka ta hana ko kuma ya shigar da abinda doka ta yarda amma sai ya kibiya haraji, to irin wannan ne muke kama su. Kamar motoci misali, dokar Najeriya yanzu ta hana shigar da motoci ta hanyar border sai hanyar teku. To kaga duk wanda ya kibi, kinga duk wanda ya kibin hanyar teku ya shigar da mota ta hanyar border ta hanya, to za mu iya kama wannan don ya rige ya karya doka sai mu kama. In mun kama shi ma in mun samu mun kama shi za mu tsare shi kuma a kai shi a kotu a hukunta shi duk abinda alkali ya zanta ya zauna, wani ma har ma ya shiga bursuna kenan. Ita motan kuma ta zama ta gwamnati kuma doka ta ce a sadda ita ta hanyar gonjo, ta haka kuma muke.
To su abincin fa, domin akwai korafi da muka samu cewa wani alal misali zai bar Bauchi ya je Kano sayan kaya buhunan shinkafa saboda shagunsa, sai a zo tsakanin Kano da Bauchi sai a kama shi a karbe shinkafin a karbe mota.
Abin da zaki so ki gane shine gwamnatin Najeriya ta rige ta zubar da kudi da yawa akan abokansa gona misali noman shinkafa a Najeriya. Najeriya nan fa Allah ya albarkace mu da kasa, ya albarkace mu da mutane, kuma har da kudi da arzikin kasa ma da kike da shi. Me zai sa ma mu je muna shigar da shinkafa wanda ma ba mu san yanda aka yi ta ba, wanda ba mu san ko targe ma ta daidai tana can, amfanin ta ma gaba da targe ta mutu kafin ma an turo mana anan ba mu sani ba. Ko ma yanzu tankar ma guba ma muke saya a sunan shinkafa ba mu sani ba. Shi yasa gwamnati ta ce a daina shiga da irin wayannan shinkafa. Muna da namu, mu saya namu don manomi mu su samu kudi kuma su kara irin kamar gonan shinkafa a Najeriya ta samu inganci, kuma matasan mu su samu aiki, arziki kuma ta bukasa. Doka ta hana a shigar da wannan shinkafa, duk masu zuwa wajen su mulgar yan fasakori su karba kayan nan za mu karba. In kuma mun karba shi kuma ya nuna muna inda ya saya a sanadiyan haka har mu kama shi ainihin dan fasakorin. Kuma a haka
nan a ko ina kuke karba ba dole sai a border ba?
Number 1 mafari shi ne border, amma ko kin san cewan border mu da wuya yau mu buga kirji mu ce border Najeriya gaba da muna iya ganin ta. Duk border mu na da fadi, wasu akwai masu bin daji, akwai masu hada baki da kuma yan Najeriya yan tsiraru, wasu wanda su akidan su suke bin dokan kasa suna nan masu goya musu baya a yanzu ma suna masa ya wayoyi su raba ma irin wayannan mutane. Aikin su shine su zo na a kan border su ga inda jami'an kosta suke tafiya sai su bugo waya ma yan fasfuri a na gan su anan kaka bi nan ka biyo can. To irin wayannan sai su samu su shigo ba da sanin mu ba. To yanzu in su samu su shigo sai a basu haka nan.
Maganar motoci fa, domin na samu labari cewa Sokoto yanzu ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, haka Ibadan ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, haka Katsina ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara, duk kun kwace su a boda wuri ya cika. To waɗannan kuma ya kuke da su?
To ajiya wannan sabon labari kenan, inda zaki iya je Sokoto, Ibadan ko Katsina yanzu tambaya kiji ba za ki ji wannan ba, domin rige mun fara wannan gonjo ta hanyar gizo tun watan 7 na shekara da ta wuce, that is July 2017 mun fara gwanjinin su. Kuma a yau da nake magana da ke an rige an samu yan Najeriya 7,600 wanda sun saya wayannan motoci ko a Sokoto ko Katsina ko Ibadan ko Lagos. So in kin je yanzu Ibadan, Lagos, Sokoto ko Katsina da ke fada ba ki gan su a kan nan. Ana auctioning to dama in ana kama ne kawai a zuba to ai ma ba man gidan kostin kade ba za a rufe ma hanyoyin ma gaba da nagarin.
Ta yaya kuke gwanjan nan a yanar gizo?
Yawwa, kin san da ake gwanjo a samai mutum a rubuta mai takada wato allocation kenan, a bashi allocation ya je ya biya kudi sai ya doke kayan ya tafi. Amma ta wannan hanya sai muka gane cewa akwai ciwa-ciwa a ciki don hanyar ido ya san ido kenan. Irin in kin san wannan ko kin san wancan ko wannan babban mutum ne in yana ya san wani wani ya san wani ana iya samu. To sai gidan kostin sai ta samu irin zarge-zarge irin wannan, har ma wasu suna ce ai gonjon muna ba ma kanmu ne ko kuma muna ba ma matanmu ne ko kuma abokanmu ne ko kuma manyan 'yan siyasa su suke samun wannan abu. Shi yasa shi shugaban kostin na yanzu wato Colonel Hamid Ibrahim Ali retired, wanda an san shi mai gaskiya ne, mai son bin gaskiya ne, wanda ya dage akan duk abin da za a yi ya zo ma abinda zai zo ma gaskiya ba wani son kai, ko kana minister ko kana senator ko kana governor ko ka zo ma teacher na primary school ko labra, inda a wajen Colonel Hamid Ibrahim Ali retire ne shi a wajen sa daidai kuke, inda akan maganin gaskiya wai ita gaskiya bata san babba ba bata san karami ba. Saboda haka ya kawo kuraren wanda suka kore akan hanyar gizo wato ta hanyar internet da computer, sai aka kikiro wata platform, wata link wanda yanzu zai fade ta a turance app1.trade.gov.ng/e-auction. To wannan link kafin ma ki shiga sai ki zama mai biyan haraji, kuma kina da abinda ma'aikatan Federal Inland Revenue Service suke ba mutane wato TIN, tax identification number. To da wannan TIN za ki shiga wannan link. In kin shiga akwai tambayoyi da zaki ci cika a wajen, zaki zabi bank da kike so wanda zaki je ki biya dubu daya wanda zai baki izini ki shiga ba, zaki gan hotunan abu motoci iri-iri ki zabe wanda kike so, ga kudi dai wanda aka gaya miki, misali a ce wannan mota Honda ce mai color ja, ga chassis number nata, ga inda take, tana Sokoto ko tana Kebbi ko tana Ibadan, duk dai wasu information da zai taya ke ki doke shaura ko kina so ko baki so. In kina so sai ki bidin. In an ce kudin 300,000 misali, to ba za ki bidin kasa da 300,000 ba kenan, kawai sai kina bidin, wani ma yana bidin a wani gari. Karshen awayi 48 sister din ta kanta kawai za ta mutu, za ta kashe kanta kawai, kuma result na wanda ya yi bidin mafi yawa kawai zai nuna wanda ya ce zai fito. Kawai ki doke wannan, ki je bank ki je ki biya kudin ki, kawai sai ki tashi ki je dama kirje kin san inda motan yake, ki je wajen ki doke motan ki ci gida. To kin ga ta wannan hanya ba idon sani, ba sai kin san wani custom officer ba, ba ruwan ki da wani custom officer a gidan ki ke yi, zaki iya yi wannan abu, kuma ki je bank ki biya kudin ki, kuma ki je ki doke motan ki ki tai. Yanzu haka kamar da na ga miki mutane 76,000 sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya, kuma wayannan abin da yake bamu madadi shine yawan, mafi yawan wayannan 76,000 mutane ne wanda a turance an ce ordinary people, misali ba manya-manya mutane bane, ba ministoci bane, ba gauna bane, ba senatoci bane.
Wani tanaji kuka yi ma mutanen da ke kananan hukumomi da suke son su shiga wannan yanar gizon su iya sayan abin da suke so?
Dama yanzu yawanci wanda suka ci wannan abu wasu ne wanda sun fito da wasu kauye, duk inda wasu za ki samu internet kawai za ki shiga. Kuma in ki samu kin je bank na garin ku ki biya kudin ki daga kauye ma kawai za ki wuce kawai ki je inda motan take. Ga ma internet yanzu balantana ma zamani, gashi internet yanzu a wayoyi mafi sauki, ko ne kauye yanzu akwai inda mutum yana da data kam zai iya yi, kuma da tax identification number 10 din nan. So abu ne an kawo ta a sauke, ba babban mutum ba karamin mutum, kowa
ana iya tsaya kwace mota ta sai wani ya siya.
Za a kwace in ki laifi ba? In ki laifi za a kwace, ba a kwace ba kawai ake yi ba, ana kwace na hannu masu laifi, kuma ba an kwace ma an ganke ma za a kama ke, kuma a hukuta ke. In ya kama ma ki je burtuna ma za ki je.
To yanzu in kuka kama misali mota da ta ɗebo shinkafa daga Kano zuwa Bauchi, me yasa ba za a tallata shi ma wanda ya kuka kama a hannun shi ba.
To ai haka kuma ai kenan an dore ma laifi gindike. Misali yanzu Najeriya ba ta yadda wannan laifin fasikori ba. Kenan mutum ya yi fasikori, ofisocin mu sun wahala sun je har sun samu sun kama, sai ban shi din ma an kama shi ma za a hukunta shi a kai shi ya je bursuna, to shi ne kuma za a kawo shi kuma a roke shi ko yana so kafin ma wani. To an yi haka ne, to ba ma amfanin ma'aikatan kotun kenan. To kenan ma fasikori ba laifi ba kuma a Najeriya kenan. Dokanmu.
To ni da na je sayayyen kayan abinci a wani gari don in sayar a wani gari, me laifi na?
To laifin ke shi ne kin je kin siyo kaya da aka yi fasikorinta zuwa cikin gari, kuma kin sani doka ya hana, kuma kin san wannan shinkafa ba shinkafan Najeriya bane, kin ga label din kin san dai ba na Najeriya bane. Kenan kin saya kin bashi kudi shi mai fasikorin, shi ma ya samu kudi kenan, kin karfafa shi ya ci gaba da aikatawa. To dokanmu, doka da ta kafa ma'aikatan custom ta hana a sayar ma kaya ma wanda ya yi fasikorin. Duk ma tun ma tun lokacin da aka kama kayan, so ma ake inda an same mutum ne a arrest na shi, a hukunta shi, in ya kawo mai shiga bursuna ya shiga bursuna. Ashe za a je a ciro shi kenan daga bursuna din, a kawo shi kuma a bashi hakuri ko yana son abun, kuma in ba samo shi ba ya gudu, to kenan ma muna neman shi mu hukunta shi. Doka ta hana wannan a sayar ma wanda ya fasikori abun, a marmashi kuma a ce shi ne kuma ya saya. Doka ya hana.
Nagode kwarai.
Thank you. Ni ma nagode.